Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 30 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanun labarai.
Yau Alhamis, shugaba Joe Biden zai magana ta wayar tarho da takwaran aikinsa na Rasha, a cewar wani babban jami'i mai gudanarwa a jiya Laraba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na kira ga shugaba Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman don kula da harkokin haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa. A jiya Laraba ne aka samu 'yar Birtaniya mai shige-shigen jama'a mai suna Ghislaine Maxwell da laifin yaudaran 'yan mata matasa don yin baɗala da wani ba'amurke.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji yadda masana ke gargaɗi kan haɗarin da ke tattare da yawaitar 'yan Najeriya da 'yan bindiga ke kashewa ko rabawa da abin dogaro.
Sai dabbobi suka kora masu yawa fa. Dabbobi na suna kai 100,000 fa.
Za kuma a ji yadda wasu masu lura da al'amura ke bayyana yadda a ganinsu siyasar Najeriya ke daɗa zama ci da ceto.
Kisa yau aka waye gari, kaga 'yan siyasa mutanen suna mutuwa da yunwa, babu wuta, babu ruwa, babu ilimi. Mutum zai dinga ɗaukan private jet daga naira ₦3.5 ya fara zuwa ₦7, yana yawo a ƙasar nan, ko ba ko ina zai je ba ɗaurin aure zai je. Mai imani ba zai maka haka ba.
Za a je da jihar Kano ke shirin yi ma jama'ar ta rigakafin COVID-19, idan ma da lokaci, kuma a ji fatan 'yan Najeriya yayin da ake shiga shekara mai zuwa. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali da Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarun duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A yau Alhamis, shugaba Joe Biden zai yi magana ta wayar tarho da takwaran aikinsa na Rasha, a cewar wani babban jami'i mai gudanarwa jiya Laraba, wanda ya kara da cewa shugaban na Amurka zai nemi mafita ta diflomasiya game da zaman ɗarɗar da ke ƙaruwa a iyakar Rasha da Ukraine. A shirye muke mu bi tsarin diflomasiya da kuma tafarkin samun mafita a diflomasiyance, abinda jami'in ya faɗa wa manema labarai kenan a jiya Laraba. Ya kara da cewa, amma kuma a shirye muke mu maida martani idan Rasha ta ci gaba da mamaye Ukraine. Magana ta wayar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya nema a yi na zuwa ne gabanin wata muhimmiyar ganawar da ake kyautata zaton za a yi a Geneva a ranar 10 ga watan Janairu. Babu ɗaya daga cikin shugabannin biyu da ake tsammanin zai shiga wannan tattaunawar, a cewar jami'in. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na kira ga shugaba Joe Biden da ya naɗa manzo na musamman don kula da harkokin haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa, matsayin da babu kowa a kai tun watan Janairun 2017. Tanadin dokar kare haƙƙin ɗan adam a Koriya ta Arewa ta 2004 ta ba shugaban Amurka damar naɗa wani akan wannan matsayi da za a tabbatar a majalisar dattawa. Duk da haka, har yanzu ba a cike wannan gurbin ba, ko da yake Biden ya ɗaukaka batun haƙƙin ɗan adam ɗin a duniya. Magabacinsa Donald Trump bai ba da mahimmanci ga batun take haƙƙin ɗan adam ɗin na Koriya ta Arewa ba, tun bayan taron ƙoli da ya yi a Singapore tare da shugaban Koriya ta Arewar Kim Jong-un a watan Yunin 2018. Labaran na zuwan muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba ne aka samu 'yar Birtaniyar ɗin nan mai shige-shigen jama'a mai suna Ghislaine Maxwell da laifin yaudarar 'yan mata matasa don yin baɗala da wani ba'amurken Melania Jeffrey Epstein. Hukuncin ya kawo ƙarshen shari'ar da aka shafe tsawon wata guda ana yi kan cin zarafin yara mata 'yan ƙasa da shekara 14 da mata hudu suka ce ya faru, kuma suka bayyana yadda aka ci zarafin a baɗalance lokacin da suke matasa a shekara ta 1990 da kuma farkon shekara ta 2000 a gidan ƙasaita na Epstein ɗin da ke Florida, New York da kuma New Mexico. Masu taimakawa alkali yanke hukunci sun kwashe kwana 5 kafin suka samu Maxwell da laifuka guda 6. tana fuskantar yiwuwar share shekaru masu yawa a gidan yari, wanda shine sakamakon da matan da suka dade suna neman kotun farar hula na a hukunta Maxwell din, domin rawar da ta taka wajen koya badala ma kananan yan mata da Epstein ya cutar, da kuma yadda a wasu lokutan ta bisa hun masu cin zarafin.
To, an jima Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda masana ke gargadin abin da ka faru ganin yadda 'yan Najeriya da 'yan bindiga ke cutarwa ke dada yawa da kuma dada fishi.
Matsalolin rashin tsaron da 'yan Najeriya ke fuskanta musamman a arewacin kasar sun kai ga jama'a basu da zabi baya ga yin addu'o'i sai kiraye-kiraye ga mahukunta wanda alhakin samarwa jama'a tsaro ya rataya a kansu. Kamar wannan bafalata ne wanda maharan suka sace wa dabbobi ya kasa jurewa sai da ya bi sawun barayin.
Wallahi tayi a dai nesa muke da dole wannan hakanta muna suka yi dole mun ka dora kauce mu wurin nan. Don da suka gane muna dai da bayan su sai suka dora kwanta muna. Suka dora kwanta muna mun ka ga azin dai mun ka kauce don shi kaje wani za su yi haka.
Da kiyasi kamar dabbobin da suka tayi da su ana iya cewa sun kai nawa?
Kai dabbobi suka kora masu yawa fa. Dabbobi na suna kai 200,000 fa. Dukiya suka kora da tumaki da suka kora ba san misali da gaskiya. Wallahi dukiya suka kora. Muna kira ga hukuma ta dan taimaka muna. Kuma marayi muke tare da su kuma na arun bomu na muka ci nan muka sha sai an kwashe dukiyar gato an kafa mu ina an kafa ba wahala ta same mu ba.
Haka ma jama'ar yankunan da suka yi bankwana da zaman lafiya sun jima suna kira ga mahukunta, kamar irin wannan kiran da jama'ar gabacin Sokoto suka jima suna yi.
Mun yi complain akwai wani dan sabin ni sarkin Hausa na Ilorin ya ce mu ga mu area commander wallahi zai biya ɗan sanda allowance ta wata 6 a gate 3 hanya sabon ministan Sokoto shi zai biya a hada ministan suna kama na course ɗin kuɗin wallahi ba a sa kowa ba har yanzu. Mai ta complain mutanen ka an san inda suke wallahi ko ni ne take kai da kai ka inda tuji yake yanzu.
Su ma iyayen yaran da suka fada hannun 'yan bindiga lokacin da suke a makarantunsu sun jima suna kira ga mahukunta, kamar wannan mahaifiya ta ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar sakandaren birnin Yauri.
Sunana Mrs. Deborah. Ba daɗi gaskiya, ba mu jin daɗi. Bayanin da muke ji sai dai su ce mu yi hankuri mu ci gaba da addu'a mu yi hakuri. Kuma addu'ar na yi dole muna yin shi kullum ko ba su ce mana ba muna yin shi. Muna so gwamnati ta yi ƙoƙari ta taimaka mana don ya sako mana yaran mu.
To sai dai duba da matsalolin ke ci gaba da wanzuwa abu ne da kan iya alamta cewa ko dai mahukunta ba su karba kiraye-kiraye da ake musu ba ko kuma sun yi biris da kokin na jama'a sun ci gaba da harkokin gabansu. To ga halayyar dan adam idan mabukata suka kosa da matsalar da ke damun su kuma ba a karba kiran su ba me kan iya faruwa? Farfesa Tukur Muhammad Baba masani ne akan halayyar dan adam.
Tarihi yana nunawa yana kawo spontaneous rebellion, yana haddasa tarzoma cikin jama'a, yana kawo barbarewan tsaro da kuma yau da kullum law and order kenan. Kowa sai yayi abin da yake so, wannan yana kawo rushewar gwamnati. In ka bi tarihi ne ina baka kasashe da irin waɗannan abubuwan duk suka faru. Yana haddasa kullar 'yan tawaye da za su ce wannan da yi ba kamar yadda aka so a ga ya faru a Borno da Boko Haram.
Duba da tarihi ya nuna sakamakon da akan iya cin karo da shi sanadiyar rashin karɓa kiran mabukata waɗanda kuma suna da haƙƙi na a karɓa tare da biyan buƙatunsu. Abin gudu a nan shi ne kaiwa ga bigiran da ba a buƙatar a kai gare sa. Masu iya magana dai na cewa idan kunne ya ji to jiki ya tsira. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Yan bindiga a Sudan sun kwashe tan 1,900 na abinci daga wajen ajiye kayan abinci na shirin abinci na duniya wato WFP a Darfur, yayin da ake tsakiyar tashin hankali a yammacin yankin a cewar jami'ai a jiya Laraba. Mazauna El Fashir, babban birnin jihar Darfur ta Arewa, sun ba da rahoton cewa sun jiyo karar harbe-harbe kusa da wajen ajiye abincin a yammacin ranar 3 da ta wuce, kuma hukumomin cikin gida sun sanya dokar hana fita da dare a cikin garin bayan da aka kai harin, a cewar kamfanin dillancin labarai na jiha. Mun ji tsananin harbin bindiga, abinda wani mazaunin garin Muhammad Salim ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na AFP kenan. A jiya Laraba, farashin kasuwar hannun jarin rukunin manyan kamfanonin Dow S&P 500 ya yi darajar da aka dade ba a ga irin ta ba daga manyan dillalai irin su Walgreens da Nike, a daidai lokacin da masu zuba jari suka yi biris da fargabar yaduwar kwayar cutar Omicron. Hannayen jari na Walgreens Boots Alliance da Nike sun tashi da kashi 1.59 cikin 100 da kuma kashi 1.42 a B2B, sabanin rahotannin baya-bayan nan da ke nuni da cewa cinikin lokacin hutu ya karfafa wa 'yan trader a Amurka.
Tuwa gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda a yayin da ake ta sake lale a fagen siyasar Najeriya saboda shirin yakin neman zaɓe na gaba, wasu ke ganin siyasar ta ma daina zama ta aƙida, tana daɗa zama ta jari hujja ko son kai. Nasiru Adamu Irikaya, gare ka.
Masana siyasa na ƙarfafa batun nan da ke cewa siyasa tamkar kasuwar bukata ce, kowa na shiga don samun abin da yake muradi, da haka ba a samun maƙiyi ko masoyi na dindindin. Bai zama abin mamaki ba 'yan kwanakin nan ake ganin manyan 'yan siyasa da a baya ba sa ga maciji da juna, amma yanzu sun haɗe. Duk da dama a bayan fage matansu sukan yi hulɗa da juna, inda sukan bar talakawa masu mara baya da wanzar da hamayya ko maƙiyayyar. A lokacin yakin neman zaɓe akan samu matasa talakawa da kimara baya ga sassan biyu na 'yan jari hujja na arangama da juna, alhali iyalan gwanayen nasu na can ƙuryar ɗaki ko ƙasashen ƙetare suna karatu ko yawon shan iska. Masanin tarihi Muhammad Ai Usman ya ce tuni 'yan siyasa da dama suka sauka daga turbar da magabata suka aza kasar tun 1960 zuwa 1966.
Sun daure sun yi kokari su gyara wannan abu, amma Allah bai musu tsawon kwana ba. Juyin mulkin farko ya kawo su ga wannan, suka iya kokarin su, daga ba kuma abu ya zama illa masha Allah. Shi sa yau aka waye gari, kaga 'yan siyasa mutanen suna mutuwa da yunwa, babu wuta, babu ruwa, babu ilimi. Mutum zai dinga daukan private jet daga naira miliyan 3.5 ya fara zuwa miliyan 7 yana yawo a kasan nan, ko ba ko ina zai je ba daurin aure zai ji. Mai imani ba zai maka haka ba. Wanda ya samu cikakken tarbiyya a gidansu ba zai maka haka ba.
Shi kuma Sheikh Husaini Zakariya Abuja ya ce rashin samar da muhimman abubuwan more rayuwa ya sa 'yan jari hujja takaita ribar demokradiyyar a gidajensu ko anguwanninsu da ke rukunin gidaje na GRA.
Rashin da suka ci gaba kamar America, Turai gaba ɗayanta, ba za ka je gidan wani ka samu akwai generator ba, ko akwai borehole, ko yayi wata katanga yana tsoron barayi, saboda gwamnatocinsu suna ba da wannan akwai ruwa kowane lokaci bai yankewa, akwai wuta kowane lokaci ba ta yankewa, akwai tsoro kowane lokaci. Amma ka ga kasan nan yanzu kasaita shi ne ka gina gida ka zaga shi da katanga mai tsawo yadda bara ba zai shiga ba, sannan kuma ka sai katon generator wanda aka zama mai zai maka wata uku wata hudu man bai kare ba, kai borehole baka bukatar ruwan cikin gari domin kasancewa ba kullun yake zuwa ba.
Musamman gwamnatin APC mai ci na cewa tana yin tsayin dakan gyaran lamuran da suka taɓarɓare ne a zamanin gwamnatocin baya da ba su yi fama da faduwar darajar fetur ko annobar coronavirus ba. Gwamnan Yobe Mai Malabu ne shine shugaban riko na jam'iyyar APC.
Mutane suka yi barna, kuma wanda yazo yake gyaran suke kushe shi su ce bai iya ba ko kuma ba zai iya ba. To da me yasa suka yi barna? So kaga su ma a wani lokaci sun samu daman mulki, ko ma a wani irin mataki mulki ka samu kanka dai ai ka samu kanka a wani matsayi wanda zaka iya ka gyara kasar nan a hurumin ka. So ba su yi wannan ba, to yanzu ne mai gyaran yake gyara kuma suke korafi.
Tun faduwa zaben PDP a 2015 da ya kawo mulkin gamayyar 'yan adawa, Najeriya ta tsira daga mulkin jam'iyya ɗaya, da haka ko banza dukkan sassan biyu sun ɗana mulki. Waɗanda suka saura a bayan fage su ne 'yan bama can bama nan. Nasiru Adamaili, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu je jihar Kano wadda ta fi kowace yawan jama'a a Najeriya. Mu ji yadda take shirin ganin ana yin rigakafin COVID-19 na hakika a fadin jihar, kamar yadda shugaban fannin aikace-aikace na hukumar yaƙi da cutar Dr. Tijjani Husaini ya ci gaba da gayawa Mahmud Ibrahim Kwari cewa
an tsara cewar kafin 31 ga Janairu na 2022 ana sa rai za a yi wa kashi 50 cikin 100 na mutanen da suka cancanci ai musu wannan allura a fadin wannan jiha ta miliyan 6 miliyan 7 muke targeting.
A bayanai da suke fitowa suna nuna mutane kamar suna kyama ko kuma ki juna da wannan zance na allurar COVID. Ban sani ba ko hukumar kana da irin waɗannan rahotanni, idan haka ne waɗannan matakai kuke ɗauka?
Ana samun ɗaiɗaikun mutane siya a ba masu, amma dai shi ɗaya ne a cikin maybe 2000. Kuma matakan da muke ɗauka shi ne dai matakin faɗakar da mutane, wato muna ci gaba tuntuɓa magana da mutane wanda suke da ruwa da tsaki, wanda suka isa, domin mu ga cewa mun shawo dukkanin wata turjiya da za a samu.
Akwai ma rahotannin da ke nuni da cewa wasu daga cikin mutane suna zuwa a cike musu bayanai kuma a shigar da shi wannan tsari na kwamfuta a matsayin an musu, amma kuma ba sa so a soka musu wannan allura. Kuna da waɗannan rahotannin, kuma akwai matakan da kuke gano irin waɗannan domin kada ya kiso da gwamnati?
Shi saboda yanayi na aiki, kuma muna da tarihi irin na baya lokacin da aka yi polio wasu ma'aikata gurɓatattu wanda ba su ne akasarin ma'aikata ba, su ce sun yi alhali ba su yi ba. Wannan dama an yi tunanin cewar haka za ta faru, kuma tun kamun a fara an dauki mataki. Ɗaya daga cikin matakan da aka ɗauka shi ne shigo da jami'an tsaro, shigo da hukuma ta ICPC, shigo da hukuma ta EFCC, domin a tabbatar da cewar mutane suna yin alluran da yanda aka ce su yi ba tare da sun yi almundahana ko sun yi algus ba.
A kime yace akwai tsari na gano wannan abu?
To yanzu dai ba a fara yi ba, amma muna samun labarin cewar ba da dadewa ba da yiwuwar a fito da wani tsari da za a iya gwadawa a ga cewar ko mutum yana da wanda ake kira antibodies, wato alamomin da suke nuna cewar ko mutum na da shi an yi allura ko ba, amma dai a halin yanzu ba a fara yi.
A fahimtar ku, me yasa mutane suke kyamar allura na rigakafin corona?
Kowa yana da nasa dalili. Gaba ɗaya muna iya cewar wasu rashin ganewa ne, wasu kuma turjiya ce, amma dukkanin sa maganin abin shi ne ci gaba da faɗakar da mutane kowa ya gane alfanun ita wannan allura.
To a gaida Mahmud da wannan rahoton, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tsoka huiba. Minene dunia, minene dadin dunia. Minene dunia, minene dadin dunia.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Farkon wannan shekara, majalisar karamar hukumar Gumel a jihar Jigawan Najeriya ta samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima, yayin da waɗansu ke yaba wannan yunkurin da suke gani zai ba mai karamin ƙarfi damar kafa gida. Waɗansu na ganin an tauye haƙƙinsu, musamman idan aka yi la'akari da wanda ke da ƙarfin yin fiye da abin da dokar ta ƙayyade. Kafin gayyatar masu ruwa da tsaki domin neman hanyar samun daidaito, wakilinmu da ke ɗauko rahotanni a jihohin Kano da Jigawa, Mahmud Ibrahim Kuri, ya yi nazarin lamarin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Yanzu ka duba ɓarna da yake so ya shigo harkan auratayya, wanda sai ya sha kan kowa duwayenka. Wannan hidima da muka ɗauka na maganan aure, sai ya sha kan kowa dutsayinka, sai ya sha kanka. yarinya ɗaya idan za a aurar a cikin gida sai an yi mitin sau biyar ba a shirya auren ba saboda du ya buwayi ya yunta ya buwayi bakwanunta da kawunanta me a cikin wannan abu don Allah idan za a aurar da yarka kana murna an kawo mata akwatuna goma kai ma ɗankan ai zai yi aure rayuwa tana canzawa kuna ƙara tsananta makanku
tsokaci kenan kan lamuran aure a kasar Hausa musamman a yankin arewacin Najeriya daga bakin daya daga cikin malaman addinin Islama a Najeriya tayu damuwa da wannan yanayi ne ya sanya majalisar karamar hukumar Gumel a jihar Jigawa samar da wani daftarin doka da ke haramta yin kayayyakin aure da ba shari'ar musulunci ce ta shata ba daga cikin abubuwan da dokar ta yi tanadi akwai kayyade lefe da abin da bai wuce adadin atamfa shida ba da man shafawa sinki biyu kazalika dan kunne da sarka da sauran kayayyaki dokar ta kayyade adadin da ango zai kai gidansu amarya baya ga hana ta kudur mata da maza yayin biki da kuma gudanar da bikin kansa daga karfe 6 na safe zuwa 6 na yamma kana da yin amfani da motocin da basu wuce guda uku ba yayin daukar amarya koyaya tasirin wannan doka watanni hudu bayan ta fara aiki Honorable Aminu Sani shugaban karamar hukumar ta Gumel shine ya rattaba mata hannu a ranar 10 ga watan Fabrairu bana.
Sa ran majalisa da kuma manyan mu na karamar hukumar Gumel tunda kan mutuwar sarki Abdul Imamai muka zauna akai mata doka a madadin shugaba mu sa mata hannu wanda yake tana aiki zanan take.
To yazo yanzu yaya yanayin karbar ta wurin mutane?
To alhamdulillah Alhamdulillah dokan nan yau mutane sun ji dadinta iyaye da suke da ƴaƴaye da yawa suke gaban su da kuma samari da suke su auren nan Allah ya ba su iko ba to wannan doka ta sa an bujuro an yi aure ta da yawa kuma aka taki daman cin ba kaida sadaki ba amma kaida tufafin kayaki za a kai an kaida da abubuwa da yake mafi sauki da zama cikin sauki ka kai kayan nan ka wada su zuwa kin da inganta a daura maka aure ga yarinya da abin da ta dace kuma a gidanka inda halinka sai ka yi kama mataka ce da ba da dama mutane su fito su yi auren kuma ana yi kayan da Allah
kamar yanzu za a iya cewa watakila mizani ko alkalman waɗanda suka samu sukudin yin aure ya ƙari kenan idan aka kwatanta da kafin a samu wannan doka
sosai an samu ƙaro yawaita auren da kuma iyaye masu hankali suka hankalta suka fahimci cewa lallai abin nan da muka yi ba don su zuciyar mu kai ba
tambayan bullo da wannan doka malamai a Najeriya ke sharhi da tofa albarkacin bakinsu Malam Mustapha Muhammad Dandime na cewa
abubuwan da aka sa a cikin aure na bid'a a ga yadda za a yi a dakile su domin ya kasance mata da yawa sun samu wato ainihin yin aure dalili saboda bid'o'in da aka gindaya a cikin sha'anin aure yana ɗaya daga cikin abin da ya lalata wato harkar sha'anin aure kuma yana ɗaya daga cikin abin da ya sa aure ya riga yake wahala a cikin al'umma shi yasa Umar bin Abdul Aziz yake cewa ana fara wa mutane da hukunce-hukunce gurgurdan abin da suka fara na daga fajirci misali kamar wannan abu da majalisar karamar hukumar Gumel ta sa na doka ga dakile waɗannan bid'o'i abu ne wanda ba wai kamar Gumel ɗin kadai ba duk jihohin arewacin Najeriya ya kamata a ce sun tabbatar da wannan domin ya kasance auren nan ya samu sauki domin idan ya kasance abubuwa sun wuyata irin waɗannan to hakan kuma zai bude kofofi na banna a cikin al'umma saboda haka ni ina kira ga wato ainihin abin da ya shafi hukumomi a cikin arewacin Najeriya gaba daya su sa wata doka wadda za ta kasance kamar irin ta Gumel din ta rusa dukkan wasu bid'o'i da suka tabbata a cikin sha'anin aure domin abubuwan da aka gindaya su laifi su kayan sa rana su kai kuɗi da ake duk waɗannan abubuwa ne wanda ba su da muhalli gaba daya a cikin addini musulunci abin da ya sani sadaki shi kadai ya sani a cikin aure
ko da yake dokar bata saba da dokokin tarayya da na jihar Jigawa ba amma akwai gibi a tare da ita inji barista Abdullahi Ibrahim
abinda na kalla na gajiyawa ta fuskar dokar shine dukkanin laifuffukan da aka ambata a cikin su ba a ba su suna ba kuma idan ka kalli kundin tsarin mulki musamman sashi na 36 shabi cikin baka zaka ga ya bada cewa ba wani mutum da za a kama da wani laifi ko a tume shi da wani laifi face wannan laifin da za a tume shi da shi ya kasance an fadiya yake me zaka yi ka aikata shi wato an yi define nasa sannan an fada adadin horin da ke tattare da shi dokar ta fada adadin da ke tattare ga duk wani da sabawa a sashen sashinan da ke cikin ta amma bata yi defining ba kowane laifi da ke cikinta, kuma bata ba da suna ba. Ina ga wannan gajiyawa ce daga ɓangaren waɗanda suka yi, wanda ya kamata a ce an samu an biwa kowace doka suwa kowane laifi suna. Baya da haka, abin da ya shafi enforcement, wato waɗanda za su tabbatar da cewa dokar an yi biyayya ga ita, an ɗora wa masu unguwanni wannan nauyi. To, alhaƙiƙa idan ka ji ba yanayin yadda ake kallon masu unguwanni tunda ba su da kwasi power, za ka ga cewa abin zai zo da matsala daban-daban. Don haka akwai buƙatar a sanya 'yan sanda a ciki. Haka kuma mahukunta na ita ƙaramar hukumar Gumel, kama daga sarki da hakimansa, su fito su yi jan hankali akan wannan doka.
To, watanni sun ce dama dai wannan doka ta ƙayyade kayan aure ta fuskanci caccaka daga ɓangaren mata a yankin ƙaramar hukumar ta Gumel. Suna masu zargin cewa ta fi daɗaɗawa maza ne kawai, amma Honorable Aminu Sani, shugaban ƙaramar hukumar ta Gumel, na cewa
aka ba da shawarwari cewa to ya kamata wuri kaza ai kaza, wuri kaza a rage kaza domin ingantuwar wannan doka. Kuma muna duba mutane sanar shin ana shawarwari, ana kawo mu bukatun mu daman dokar ta fara aiki, kuma ta fara aiki da yardar Allah. Saboda haka inda wasu gyarari kuma daga baya duk za su zo, ana ba da shawarwari za su zo a sake dubawa wuri kaza yayi tsauri a rage, ko wuri kaza ba a sa kaza ba a sa, domin dokar ta inganta da maka doka farkonta, dole a samu kuma gyare-gyare za su yi wadda da Allah.
Yanzu akwai kamar wannan shawarwari kuka samu na cewa ya kamata a shiga don a ƙara inganta ta, misali?
Misali kamar akwai shawarwari da aka duba cewar ai kamar ɓangaren mata aka taɓa da yawa, wanda ɓangaren maza su aka fi maiwa aka ba ko a ci rahin taɓawa, domin kusan dokar ta haifi kamar mata ne da yawa tunan yi magana za ka yi musu sadaki, za ka yi musu kayan laifi kaɗan, za ka yi musu wai kaɗan. Da wa dokar ɓangaren maza ba cewa su kuma nasu ɓangaren, su kuma me ya kamata su wa matan, su ma bisa kashin hakinsu. To, da Allah don mamuna na muna duba sun kawo mu isbali daga ɓangaren matan, sun kawo ƙorafi cewa wannan doka ta fi shafa mata ne kai tsaye. To, su kuma za fa su ma kwakin da ya kwata sun sauke, to da kaba ta magana kansu ba. To, muna duba mu ga su ma hakkin mazan da ya kamata ce da sun sauke akan matan. Do sai mu sake adjustin a duba ga kowane ɓangare a masa adalci cikin yadda Allah.
Kaɗan kenan daga cikin batutuwa da muka haska fitila a kai wannan shekara da nufin ganin ci gaban iyali da gina ƙasa. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa Alhamis ta farko a shekara ta 2022, za mu ji inda magidanta da iyalai ke son ganin mahukunta sun mai da hankali a kai a shekara mai kamawa. Yanzu a madadin dukan wakilan sashen Hausa da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara, da bakin da muka gayyata a cikin shirin, da kuma ku masu saurare da kuka kasance tare da shirin, alheri ke muku fata alheri, da kuma fatar za mu ga sabuwar shekara cikin kwanciyar hankali da lumana. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
To, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a taƙaice.
Kotun Kolin Gambiya ta yi watsi da ƙalubalantar nasarar da shugaba Adama Barrow ya yi a zaben ƙasar da ya gabata, inda ta ce ƙarar ba ta bi hanyar da ta dace ba, kamar yadda takardun kotun suka bayyanar. Mahukunta a Sudan sun ba da tabbacin cewar aƙalla mutane 38 ne suka mutu sakamakon rubtawar mahaƙar zinare a yammacin lardin kudancin ƙasar. Jimillar garuwa 110.
To, masu sauraronmu, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, kuma muna roƙon gafara game da wannan tangardar. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza da ya haɗa, sai kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba, ke muku fatan alheri. Wassalam.